أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وصلى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله وديا دي ساكي بامو داما دانشي قبدا كراتمو أوان الراناتا da Lahadi wata daidai da ranar 16 ga watan 5 hijira 1438 wanda ya daidai da ranar 12 ga watan 2 2017 miladiya. Karatunmu na wannan littafi mai albarka Sifatus Salatin Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, karkashin fadin manzo sallallahu alaihi wa sallama, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah. Wallafar shehun malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Darasin karshe, idan ba manta ba, mun shiga gabar da take bayani akan sujuda, har mun yi bayani akan ainihin ita sujuda din da kaifiyarta da yadda ake yin ta da yadda ake bukatar natsuwa a cikin ta. Yau da idan Allah ta'ala zamu tashi matashiyar da malam yace azkarus sujud, wato zikirai ko zikiruruwa wanda ake yin su a cikin sujuda. Mana zai karantar da mu azkar, abubuwan da mutum ya kamata ya karanta a lokacin da goshinsa yake kasa yana mai sujuda. Yace kuma zai karantar da mu abinda manzon Allah yake karantawa. Baya nuna kuma kai ba za ka karanta wani abu wanda ba wannan ba, amma ana son koyaya ka karanta wani abu daga cikin abinda annabi ya karantar, ko da za ka kara da wani naka na daban. Amma ya zamo ka fara gabatar da abinda manzo Allah ya karanta, sannan kuma kai ma ka roki naka bukatoci domin galibi addu'o'in da manzo Allah sallama yake yi a cikin sujuda sun shafi neman lahira ne, duk da akwai addu'o'i wanda suke da jawami'ul kalim, wanda suke kunshe da ma'anarsu tana kunshe da alkhairin duniya da lahira. Amma shi mutum ya fi son ya ware daban, ya ce to Allah ne kasuwan nan dai da sauransu a cikin sujuda, kasuwan tayi kaza tayi kaza. To wannan ba laifi mutum ya faɗa da salo wanda wanda ya dace, tare da ladabi, musamman ya faɗa da larabci in zai iya. Malaci wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadha ar-rukn, manzo Allah ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukuni, ma'ana rukuni na sujuda, yana faɗar anwa'an min al-azkar, nau'uka daban-daban na zikiruruwa, wal adiya, da kuma addu'o'i. Zikiri ya kunshi ambaton Allah da yaba masa, addu'a kuma ta kunshi gabatar da buƙatar ka ga Allah, wa'un buƙatar ka ta duniya ko ta lahira. Taratan haza wa taratan haza, wani lokacin ya karanta wannan, wani lokacin ya karanta wannan. Al-awwalu, na farko daga cikin zikiruran da manzo Allah yake karantawa, manzo Allah yana karanta subhana rabbiyal a'la 3 marratin, yana karanta subhana rabbiyal a'la su uku a cikin sujuda. Wa kana ahyanan yukarriruha akthar min dhalik, kuma ya kasance wani lokacin yana maimaita wannan zikiri na subhana rabbiyal a'la fiye da su uku, yana maimaitawa fiye da su uku. Wa balaga fi tikrariha, kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kai makura a wajen maimaita wannan zikirin a wata rana, marratan, a wani lokaci, wato ya maimaita shi sau da yawa. Fi salatin layli, a cikin sallan dare, wato sallan qiyamul layli. Hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi, har sai da ya kasance sujudan sa tsawanta yayi kusa da dadewar da yake in yana tsaye. Ko manzo Allah in yana tsaye mun sani yana dadewa a tsaye, kuma tsayuwar. Wa kana qara'a fihi salasa suwarin min at-tiwal, kuma mun san manzo Allah yana karantawa a cikin tsayuwarsa ta sallah, yana karanta surorin nan guda uku mafi tsawo, suratul baqara wan nisa'i wa ali imran. Wannan surori guda uku su kadai sun kwashe kusan uzu goma da wani bangare. Manzo Allah yake karantawa a cikin raka'a daya, sannan kuma in yayi sajada ya dade wanda yake yi tayi kusa ga irin dade wanda yake yana tsaye, kaga ashe yana dadewa goshinsa kasa yana addu'o'i yana zikiruwa. Kuma karatun da yake yi na wa'annan surori guda uku masu tsawo da muka ambata ba wai karatun bane zalla, a ya takhallalu hadu'un wa istighfar. A cikin karatun ana samun addu'o'i suna shigowa da kuma istighfari. Kowace aya idan ya bi ta kanta, in aya ce wadda aka yi umarni da neman gafara zai tsaya neman gafara, in an yi umar an kai ambaci wani abu na rahama zai tsaya roki Allah, in an ambaci wani abu na azaba zai tsaya neman tsari daga wannan azaba. Haka yake karatun da shi kuma daki dake bi tartib kama sabaka fi salatin layli, kamar yadda bayanin sa ya gabata a cikin bayanin karatun da yake a cikin sallar dare. To wannan yana nuna ashe manzo Allah yakan maimaita wannan zikiri din fiye da so uku, tunda wanda zai dade irin wannan dadewar kaga ai ba zai yi wa a ce ya karanta zikirin so uku ya shiru ba, lalle yana karantawa sama da haka. Athani na biyu, manzo Allah yana karanta subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathah, kaga wancan babu wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la kadai, amma anan subhana rabbiyal a'la akwai karin wa bihamdihi, shi ma yana karantawa so uku. Athalithu na uku, yana karanta subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh, azalla yana karanta subuhun quddus, wato yayi lamba kasa yace taqaddama anna subuh, ya gabata a cikin azkarun ruku cewa kalmar as-subuh shine allazi yunzihu an kulli su'in, shine wanda ake tsarkakewa daga kowane irin mummunan abu, an tsarkake Allah daga kowane irin tawaya da nakasa, an tsarkake shi daga samun da daga abokin tarayya, an tsarkake shi daga wato ainihin miyagun sifofi, munanan sifofi kamar ruwa, kamar da Yahudawa sun jingina masa ruwa suka ce yadullahi maglula, kaga wannan sun tauye masa sifarsa. Wani lokacin kuma suka jingina masa cewa Allah talaka ni, inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, to Allah ba haka bane, duk irin wa'annan sifofi in kace subuhun, ma'anar kalmar ka tsarkake Allah daga dukkan irin wa'annan sifofin, daga dukkan abin da bai dace da shi ba. Kalmar al-quddus bale yace al-mubarak shine wanda yake da yawan albarka, shine ma'ananta. Rabbul mala'ikati war ruh kuma shine ubangijin mala'iku da kuma ar-ruh wanda shine mala'ika Jibril. Mazala yana karanta wannan a cikin sujudansa. Ar-rabi'u na hudu, mazala yana karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, yana cewa subhanaka allahumma, sarki ya tabbatar maka ya Allah, subhanaka allahumma rabbana, sarki ya tabbatar maka ya Allah ubangijinmu, wa bihamdika hade da gode maka, allahumma ighfirli, ya Allah ka gafarta mu. Yace wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudi, mazalla ya kasance yana yawaita fadin wannan zikirin a cikin ruku'insa da sujudarsa. Ya ta'awwalul qur'an, yana fassara ma'anan alqur'ani, dan alqur'ani ya umurce shi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, to kamar yana fassara wannan ayar ne a lokacin da yake cewa subhanaka allahumma, kamar kaga ya tasbih fasabbih bihamdi rabbika subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli shine wastaghfirhu innahu kana tawwaba, yana yawan karanta ya ta'awwal alquran, yana fassara alquran, ta'awil anan ma'anansa tafsir, yana fassara abinda alquran ya umurce shi. Al-khamis nabiyar, madalla yana karanta allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin, yana cewa allahumma ya Allah laka sajadtu, dan kai nayi sujada, wa bika amantu da kai kadai nayi imani, wa laka aslamtu kuma a gare ka nan miƙa wuyana gaba daya, wa anta rabbi kuma kai ne ubangiji na, sajada wajhi lilladhi khalaqahu, fuska ta tayi sujuda ga wanda ya halicce shi, wa sawwarahu ya sawwaranta halittarsa, taswir tun mutum yana cikin ciki ubangiji yakan sawwara halittarsa, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, Allah kuma yake cewa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakaba, ubangiji ne ya sawwaranta halittar kai maka sura mafi kyawun sura, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فأحسن صوره وبنجي يكوتتا وتونن فسكا تاكا يكوتتا ونن فسكا domin ba a yi maka fuska irin ta dabba ba kaga wannan shi ma wani abu ne wanda ya kamata a gode ma Allah ko a yaba masa a kansa to shine yake tsarkake Allah da ya masa wannan wa shaqqa sam'ahu wa basarahu sanan ya tsaga jin sa da kuma ganin sa domin fuska ce take dauke da na'urar da take ji da kuma gani to Allah ne ya tsaga wannan kafa da ake ji da ita ya kuma tsaga wannan kafa da ake gani da ita sai ya ce fa tabarakallahu ahsanal khaliqin albarkatun Allah sun yawaita wanda yake shine mafi kyautatuwar masu halitta to yafi kowa kyautata halitta domin Allah shine mahalicci ba wannan yana nuna kalmar Allah da yace ahsana mafi kyawun masu halitta ba wai yana nuna akwai wasu masu halitta daban ba a shine yafi kowa halitta domin amma dan adam yana da wani nau'i na halitta da yake to amma halittar sa ba irin ta Allah bace shi Allah yakan samar da abu ne daga babu ijadun minal adam babu abin sai ya samar da shi amma halittar dan adam sai dai ya canza wani abu daga wani abu ya mayar da shi wani abu ka dauki karfe ko katako ka mayar da shi kwaba ko banci ko wani abu wannan ba a kiran sa asali akan ce wani ne ya kera abu amma asali ba shi ya samar da shi daga babu ba to shi yasa Allah ta'ala ya ce shine mafi kyawun halitta domin shine kadai yake samar da abu a lokacin da babu shi as-sadis na shida daga cikin zikiru wannan da manzo Allah yake karanta a cikin sujuda yana karanta Allahumma ghfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu yana karanta wannan zikirin Allahumma ghfir li dhanbi kullahu ya Allah ka gafarta min zunubi na dukkanin sa wa diqqahu wa jillahu ka dan din sa da yawan sa addaqib shine abin da yake yasiri ya zama siriri yayi karanci wato kuma jullu shine abin da ya girmama to zunubaina hatta kananan su da manya ka yafe wa awwalahu wa akhiruhu tun na farkon sa har na karshe wa alaniyatahu wa sirruhu da kuma zunubin da nayi a bayyane da wanda nayi a boye ya Allah duka ka gafarta kaga wannan yayi abin da ake kiran sa zikrul khas ba'd al'am bayan ya ce zambi kullahu ka gafarta min dukkan zunubin sa kaga duk sun shigo ciki kuma sai dawo tafsiri kadan da yawa na farko da na karshe na bayyane da na boye domin ya dade yana munajaci da ubangijinsa shi yasa yake nawwa wannan duk da kalmar kulluhu ta kwashi duka amma kuma yayi tafsili wato saboda anu ya nuna yana bukatar a gafarta zunubin gaba daya as-sabi'u na bakwai manzala yana karanta sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hazi yadi wa ma janaitu ala nafsi manzala yana karanta sajada laka sawadi wato sawad shine gangar jikin nan ita ake karanta sawad fa idza ra'aytu sawadan aziman cikin hadisi wani hadisi da yazo an ce sawad shine gangar jiki khayal kuma shine abin da yake motsawa na halittar duka dai ma'anar su gangar jikin amma yayi amfani sawadi wa khayali larabci yana da jari na kalmomi da yawa daga kalma daya amma an bata ma'anoni da yawa gangar jiki na da gaba dayan gabobi na sun yi sajada gare ka wa amana bika fuadi kuma zuciyata ta yi imani da kai abu ubi ni'matika alayya ina komawa wato da ni'imar ka gare ni wato ina maka godiya akan ni'imar da kai mini hazi yadi ga hannuna mana wannan ita ce hannuna wa majanatu ala nafsi da abin da na jawo ma kaina da laifukan da na jawo ma kaina ya Allah duk ina neman ka gafarta musu wannan addu'ar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a cikin sujuda as-saminu na takwas yana karanta subhana zujjabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma sarki ya tabbatar ma ma'abuci al jabarut kalmar jabarut tana nufin wanda yake buwayayye wanda ya buwaya wal malakut wanda yake da faffadan mulki wal kibriya wanda yake da ji da isa wal azma wanda yake da girma ga girman zati ga girman sha'ani ga girman matsayi wannan yabo ne da jinjina ga Allah manzo Allah yana karanta wannan zikirin a cikin ainihin sujudar sa wa hadha wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salatil layl to wannan zikirin yanzu da na karanta na karshen nan da wanda zai biyo baya manzo Allah yana karanta su ne a cikin sallan dare ba a cikin sallan farilla ba. Wannan na tara shine at-tafi manzo Allah yana karanta subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Sarki ya tabbatar maka ya Allah game da gode maka ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai kai. Yana karanta wannan a cikin sujuda. Al-ashiru na goma yana karanta allahumma ghfirli ma asrartu wa ma alantu. Ya Allah ka gafarta min abinda na boye da kuma abinda na bayyana da laifin da ne a boye da wanda ne a bayyane. Ya Allah ka gafarta. Al-hadi ashar na goma sha ɗaya manzala yana karanta allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata. Wa fi lisani nuran ka kuma sanya haske akan harshena. Wa ja'al fi sam'i nuran ka sanya haske a cikin jina. Wa ja'al fi basari nuran ka kuma sanya haske a cikin ganina. Waja'al min tahti nura ka sanya haske daga karkashina. Waja'al min fawqi nura ka kuma sanya haske daga samana. Wa an yamini nura ka sanya haske ta damana. Wa an yasari nura ka kuma sanya haske ta haguna. Waja'al amami nura ya Allah ka sanya haske a gabana. Waja'al khalfi nura ya Allah kuma ka sanya haske a bayana. Waja'al fi nafsi nura ya Allah kuma ka sanya haske a cikin rayuwata. Wa a'zim li nura ya Allah kuma ka girmama haske gare ni. Wato wannan kaga addu'a ce ta neman haske, kuma haske ya shafi haske na basira, haske na tunani, haske na imani, duk wannan yana kusar ma'anar haske. Kaga wannan ita ma addu'a ce mai fadi wanda ya kamata mutum ya kiyaye ta ya rika karanta ta a cikin sujuda. Asani ashar na sha biyu na karshe manzo Allah yana karanta allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhtika. Ya Allah ina neman tsarinka da yardanka ka kare ni daga fushinka. Ina neman tsari da yardanka ya Allah ka kare ni daga fushinka. Wa a'udhu bi ma'afatika min uqubatika kuma ina neman tsari ta hanyar yafiyarka ka kare ni daga uqubarka. Wa a'udhu bika ko wa a'udhu bika minka kuma ya Allah ina neman tsarinka daga gare ka kai daga azabarka. Dobe in ka gudu daga wajen Allah ba inda zaka koma sai wajen shi. In ka guji zunubin sa sai ka koma wajen sa kana mai neman gafaran sa, kana kuma wato ainihin aikata ayyuka na da'a gare shi. Amma duk wani abu da kaji tsoron sa wanda ba Allah ba gudu kake yi ka bar shi. In kaga zaki gudu kake yi ka bar shi. In kaga kura gudu kake yi ka bar ta. Amma shi Allah in ka tsorace shi in kai gudu kuma wajen shi kake nufata. Kakan nuface shi ta hanyar neman tuba daga tuba da kuma neman gafara da kuma aikata ayyukan da'a. La uhsi sana'an alayka ya Allah bana iya kididdige yabo gare ka. Anta kama asnaita ala nafsika kai kamar yanda kai ba makanka da kanka. Wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta ita ma a cikin sujuda. Wannan sune jumullar abinda aka nakalto daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sujudar sa. Idan muka ce a cikin sujuda ana son mutum ya dauke irin wa'annan zikiruwa ya rika taccanzawa, kai zama kullun dai subhana rabbil a'la dai babu canji. Kullun dai subhana rabbil a'la dai babu canji. Ya kamata mutum ya rike akalla ko guda uku ko hudu in bai iya haddace su duka yana samu yana taccanzawa. Wannan shine zai fi dacewa da sunna. Dan manzo Allah bai tabbata yana karanta zikiri kwaya daya a cikin sallah. Tunda kan jama'a ya ce taratan haza wa taratan haza. Wannan ita ce sunna ta manzo Allah. Wani lokacin ya karanta wannan, wani lokacin ya karanta wannan. To ashe shine dacewa da sunna. Kar mu rike subhana rabbil azim ita kadai, subhana rabbil a'la ita kadai. A rika taccanzawa. Idan ka kawo na manzo Allah kuma kana da wasu bukatunka a lokacin da kake cikin sujuda kuma zaka iya gabatar da wasu bukatocinka manzo Allah ya tabbatar. Yace a lokacin da kake cikin sujuda wato a wannan halin kafi kowane hali zama kusa da ubangijinka. Saboda haka manzo Allah yace so sai ka dage wajen addu'a. Akwai tabbacin za a amsa maka. Kaga cewa yake dage da addu'a. Kaga shi kowace irin addu'a zaka yi indai ta alkhairi ce. Matashiya ta gaba annahyu an qira'anil qira'ati ko an qira'atil qur'ani fi sujud. Hani game da karatun qur'ani a cikin sujuda. Ma'ana manzo Allah yayi hani idan mutum ya dora goshin sa kasa yana cikin sujuda ya karanta qur'ani. Hani game da karanta qur'ani ya shafi qira'an qur'ani. Amma zaka iya karanta ayoyin alqur'ani wanda suke kunshe da addu'a babu laifi. Goshin ka na kasa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar kaga aya ce. To amma addu'a ce. Zaka iya karanta rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Kaga aya qur'ani ce amma addu'a ce. To to zaka iya karanta ta da niyyar addu'a ba da niyyar karatun Qur'ani. Ina wadan fahimta. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yanha an qira'ati alqur'ani fi ar-ruku'. Manzo Allah yana hani game da karatun Qur'ani a cikin ruku'i was sujud da kuma sujuda. Wa ya'muru bil ijtihadi wal iksari min addu'a. Amma yana yin umurni da dagewa da kuma yawaitawa game da addu'a fi hazar rukun a cikin wannan rukuni kama madafin ruku'i kamar yadda ya shude a cikin gabar da suke bayani akan ruku'i. Wa kana yaqul kuma ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidu. Mafi kusancin halin da bawa yake samun kansa kusa ga ubangijinsa shine a lokacin da yake cikin sujuda. Sai ya ce fa aksiru du'a, saboda haka ku yawaita yin addu'a a cikin wannan halin fihi, a cikin wannan halin wato na sujuda. Akwai waya da ta zo fa inna an yustajabu lakum, sannan ku dage da yaqinin cewa za a amsa muku. Wannan kenan, saboda haka ba a karanta Qur'ani a cikin sujuda sai dai a karanta addu'o'i ko ayoyin da suke kunshe da addu'o'i. Matashiya ta gaba malai ce italatus sujudi, tsawaita sujuda, mutum ya dade a cikin sujuda ba da dore goshi da tasowa ba. Shi ma wannan sunnar manzo Allah ta tabbatar, akwai lokutan da manzo Allah in ya dore goshin sa a ƙasa yakan dade yana mai sujuda. Yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi at-tuli, yakan sanya sujudar sa ta zama kusa ga ruku'in sa a wajen tsawo. Irin dadewar da yake a cikin sujuda tayi kusa da irin dadewar da yake yana cikin ruku'i. Wa rubbama balaga fil itala, yaso da dama yakan kai makura wajen tsawaitawa din li amrin aridin, saboda wani al'amari da ya bijiro masa. Akwai wani al'amari da yakan bijiro ya sa manzo Allah ya dade a cikin sujuda. Kama qala ba'du sahaba, kamar yanda wani sashi na sahabbai suka fada cewa faraja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana manzo Allah ya fito gare mu fi ihda salatai al-ashiyi, wato a ɗaya daga cikin sallolin nan na rana az-zuhr aw al-asr, sallan az-zuhr ce ko al-asr, wato ya manta kowace sallah ce amma ɗaya daga cikin su ne. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan, alhali shi yana dauke da jikansa Hasan ko kuma Husain, shi ma nan yayi shakkar wanne ne daga cikin su, Hasan ne ko Husain, amma dai ya shigo yana dauke da ɗaya daga cikin su. Fataqaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu, sai manzo Allah ya wuce gaba sai ya ajje wato wannan jika nashi inda qadamihi a daidai kafafuwansa, al-yumna wato a gefen sa na dama kenan, a wajen kafarsa ta dama sai ya ajje shi a wannan bangaren. Summa kabbara li salati fa salla, sannan sai ya kabbara kabaran harama domin yin sallah, fa salla ya ci gaba da sallah. Fa sajada baina zahrani salat, sai manzo Allah ya yi sajada a tsakiyar sallarsa, wato ba raka'an farko ba ta karshe ba, a tsakiya ko raka'a ta biyu dai ko kuma raka'a ta uku, shine zahrani wato a cikin rako'i na tsakiya. Sai manzo Allah ya yi sajada sajadatan atalaha, wata sajada da ya tsawaita ta. Qala mai riwayar hadisin yace farafa'tu rasi, sai na dago kaina ma bainan nasi a tsakankanin mutane, daga an dade irin dade wanda ba a saba ba, sai ce sai na dago kaina. Fa idha as-sabiyyu ala zahri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai naga wannan yaron ya dade bayan manzo Allah, oh ya tashi ya haye bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sajidu, alhali manzo Allah yana cikin sujuda yaron jikan shi ya haye bayan sa. Faraja'tu ila sujudi, sai na koma na dore goshi na ci gaba da sujada, muna jira yanda hali zai kaya. Falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata, yayin da manzo Allah ya kare sallah, qala an-nasu, sauran mutanen da ba su san abin da ya faru ba sai suka ce kage shi ya san abin da ya faru, tunda shi ya dago kan shi, amma su sauran mutanen ba su san abin da ya faru ba, sai suka ce ya rasulullah, ya manzon Allah, innaka sajadta baina zahrani as-salat, kai kayi sajada a tsakiyar sallanka hazihi a wannan sallar da muka kare yanzu, sajadatan atalta, wato wata sajada wadda ka tsawaita ta, hatta zananna annahu qad hadasa amrun, kad hadasa aw har sai da muka yi tsammanin cewa wani abu ya faru aw annahu yuha ilayka ko muka yi tsammanin cewa ana yi maka wahayi ne kala sai manzo Allah yace kullu zalika lam yakun duk wannan abin da kuka faɗa ba wanda ya kasance ba wani abin da ya faru kuma ba wani wahayi ake saukar mun ba walakin nabni irtahalani yace sai dai dana wannan shine ya haye bayana fakaritu an uajjilahu sai na kyamaci in gaugautar da shi wato in sauke shi yace sai na kyamaci wato an uajjilahu in yi masa gaugawa in sa ya sauka tun bai gama abin da yake yi ba hatta yaqdi hajatahu shi yasa na bar shi har sai ya gama abin da yake yi sai da ya gama abin da yake yi ya gama sukuwarsa ya sauka sannan na tashi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da dama daga cikin abubuwan da hadisi yake karantar da mu abu na farko ana zuwa da yara masallaci ko yana yara kanana ma ya halatta aje da yaro masallaci yana abinda muke yi na al'adar mu in kazo an zo masallaci ai ta koran yara ba daidai bane ya halatta mutum ya rika zuwa da yaran shi masallaci don su saba da zuwa masallaci kuma in sun zo sun shiga sahu sai har mumayyizai ne suna da hankali da za su iya tsayawa a bar su yafi ai ta ture su ai ta ture su ai ta ture su har su yi nesa da masallaci wato a mai da su gefe su yi ta zagaita suna wasa ko ka zo ka janye su in ka zo ka janye shi kuma sai so mu jin haushi daga nan kuma ya daina zuwa mana malamai sun tabbatar akwai hadisin da yake nuna cewa ko daina zuwa da yara masallaci hadisin bai inganta ba masu nuna kar aje da yaran da shi suke hujja amma hadisin bai inganta ba saboda wannan hadisi yana tabbatar mana ya halatta aje da yara masallaci na daike ko da ba su da wayo abu na biyu kuma ashe idan mutum yana cikin sujuda wani abu ya faru ya dago goshinsa kuma ya maida sallansa tana ba yana nuna sallan shi ta baci ba ko kuma yayi sajada biyu a wannan dagowar wani dalili ne watakila ka dora goshin sai kiyashi ya tsana maka sai ka dauke goshinka ka kashe shi kuma ka maida goshinka sajadan ka tana nan ba wani matsala an gane kenan dagowar goshin da yayi kuma ya bawa manzo Allah labari kuma manzo Allah bai ce masa sallan shi tana da matsala kuma wannan yana nuna ashe babu komai idan wani abu ya faru ka dago goshinka ka maida inda abin ya dace sallan ka tana nan ba ta da matsala sannan abu na gaba hadisin yana nuna mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son yara yake kuma tausaya musu wato baya son ma a gaugo duk da yana cikin sallah amma baya son ya masa gaugawa ya ture shi in kai ne tashi zaka yi yaron ma ya fado kuma ka dake shi manzo Allah ba haka yake wannan ne manzo Allah yake sa yara a cikin sa yake kaunar su sannan kuma yana nuna mana cewa ashe shi kanka danka ne tunda manzo Allah ya ce inna ibni haza ko dana wannan shi kanka danka ne matsayin sa dai da danka shi yasa bai halatta ka ce ma shi kanka ko shi kanyar ka kana ce mata matarka wannan bai dace da shari'a ba ya saba da shari'a wannan wasa ta kakanni in wasa ce irin wannan ta yarinta ta raha amma irin wasanni da suka saba ma shari'a wannan dole a kiyaye wannan bai kamata ba ce mata matata da wane ne ko kuma kaka tana ce mai jikan da mijinta shi ma duka ba daidai ba ne tana muharrama ka ce kakarka muharrama ka ce ita ma mace kakanta muharraminta saboda ka babu arme tsakaninsu har abada to wannan kaɗan daga cikin abin da za mu samu ƙarƙashin wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban kana yusalli manzo Allah ya kasance yana yin sallah fa iza sajada idan manzo Allah ya sajada wasab al hasan wal husaini ala zahri sai hasan da husaini zai su tsalle sai su haye su tsalle gidan bayan sa fa iza manauhuma idan sahabbai suka hana musu ashara ilaihim an da uhuma sai musu ishara ku bar su ku kyale su fa lamma qada salata yayin da manzo Allah ya kare sallah wada'ahuma fi hijri sai ya dauke su ya dora shi akan cinyarsa ya rungume su akan kirjinsa wa qala yace man ahabbani falyuhib hadaini duk wanda yake so na to ya so wa'annan guda biyu, duk mai so na to ya so wa'annan ƴaƴa nawa guda biyu. Kaga anan ma za mu fahimci wani abu, gashi dai sun hau gadon bayansa kuma sahabbai sun so su hana ya musu ishara. Ashe idan kana ala cikin sallah wani abu ya faru, kana iya yin wani abu ya faru wanda zai kawo shagaltuwa cikin sallah, zaka iya ainihin gusata shi. Misali muna sallah, mun kabbarta sallah, sai mikro yana ƙara, ya halatta wani ya zo ya tsugunna ya rage bolum ya shiga cikin sahu sallan, zai na cikin sallah, sallan sa ba ta da matsala. Wayan kana ƙasa sai aka kirawo tana ƙara, zaka iya sunkuyawa ka ɗauko ta ka kashe ta ka ajiye ta kana cikin sallah. Wannan sunkuyawar baya nuna kai wani abu. Ka iya sunkuyawa tana ƙasa ka ɗauko ta ana cikin sallah ka kashe, ana cikin sallah ga kurama nan ta zo ƙabe 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 babu mai natsuwa. Ka iya tahiya ka sa wani abu ka buge kana cikin sallah, sallan ka bata abin. To daga shi sun hau bayan banza Allah, sahabbai sun to sun kama su su janye kuma ana cikin sallah, ko manzo Allah yake ku bar su, ya musu ishara da hannu ku bar su. Sannan abu na biyu kuma ashe ya halatta ai ishara da hannu in mutum yana cikin sallah, in wani abu ya faru ka iya nunawa da hannunka, ka ce ka nuna da hannunka ka ce in wani abu da ka ce a aji ko kana zuwa ko da wani ishara wanda kai ka bada wannan, duk wannan baya kawo matsala a cikin sallar ka. A buge shi, a ba buge shi za ka yi, ba daidai ba ne, sai dai ka kama shi ko ka jijjiga shi ko kai masa wani abin da zai yi ko kai masa haka yadda zai gane ya natsu. Kuma duk wannan ba ko mace tana sallah ɗanta yana kuka, za ta iya sunkuya ta ɗauke shi ta rungume ta yi cigaba da sallan ta yana rungume, in za ta yi sujuda ta ajiye shi, in ta yi sujuda za ta tasowa ta ɗauki kayan, wannan duk ba matsala ba ne. Manzo Allah ya yi irin wannan sallah da jikarsa a Umama bintu Zainab, yana rungume da ita, in zai yi sujuda ya ajiye ta, in zai tashi ya ɗauke ta jikarsa ce. Duk wannan ya halatta mutum ya yi wannan ainihin a cikin sallarsa, sallarsa ba wani matsala. An fahimci wannan? Matashiya ta gaba watakila ita ce ta ƙarshe in akwai lokaci kuma mu tsallaka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa a ba mu faɗi matashiyar ba, shine fadlus sujudi. Ko matashiya ta gaba shine fadlus sujudi falalar sajada, wato ita sujuda tana da wata falala ta ta kanta, wani abin na garabasa da romo da mutum zai samu saboda sajada. Wala cewa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah, ba wani ɗaya daga cikin al'ummata face ni ina saninsa, ina gane shi a ranar alkiyama inda yana cikin al'ummata. Qalu, sahabbai suka ce wa kaifa ta'rifuhu ya rasulullah, ta yaya zaka iya gane shi ya manzon Allah, fi kasratil halaiki, a cikin yawan taron halitta ya za a yi ka gane al'ummanka. Qala, sai manzon Allah ya ce ara'aita law dakhalta siratan fiha khaylun duhumun buhmun wa fiha farsun agharrun muhajjalun amma kunta ta'rifuhu minha, yace ba ni labari da a ce zaka shiga garke, gargen da yake fiha a cikin garken akwai khailun duhumun buhumun, akwai dawakai wanda suke wato bakake, duhumun kuma baki kirin, buhum bakin doki, duhum bakin doki, buhum kuma bakin makirin, kasa akwai bakin doki wanda ba baki kirin ba wanda yake toka-toka ko wani abu haka, bakin bai abin nan ba. Sannan kuma akwai buhum wanda yake shi bakin ma har ya yi tsanani, baki kirin ya kone. To sai ka shiga garke wanda yake akwai irin waɗannan dawakai din. Wa fiha farsun agharrun muhajjal, sannan kuma a cikin garken akwai kuma wani doki wanda yake agharrun, wanda yake da farin fuska, shi ma baki ne amma fuskar sa tana da fari, goshinsa da fari. Muhajjalun, kafafuwansa suna da fari, kafafuwansa na gaba da na baya fari fas. Amma kunta ta'rifuhu minha, shin zaka iya gane wannan dokin daga cikin sauran dawakai din ko ba zaka gane ba? Kana bala, yace kware ko zan iya gane, su wa'annan bakake ne, shi kuma wannan gafarin goshi da gafararen kafafuwa, kaga bai wahalan ganewa. Kana sai manzo Allah yace fa inna ummati, to lalle al'ummata yawma idhin gharran min as-sujud, a wannan ranan za su tashi fuskar su tana fari saboda sujuda da suke yi wa Allah. Goshin su da suke dorawa kasa suna sujuda, za su tashi fuskar tana haske. Muhajjaluna, sannan kafafuwan su da hannayen su suna fari suna haske. Minal wudu'i, saboda arwalan da suke yi suna wanke wayannan gabobin. Arwalan da mutum yake yana wanke hannayensa biyu da kafafuwansa, to wannan zai sa kafafuwan suna haske da hannayensa. Goshin da yake dorawa kasa yana yi ma Allah sujuda, zai sa goshin ya tashi yana haske. Shine wasu malamai suke cewa kenan a su sauran al'ummomi, za mu iya cewa karkashin wannan hadisin sauran al'ummomi su yaya tunda su ma suna arwalla ko ba su arwalla, kenan sauran al'umma ba su arwalla, tunda inda suna arwalla kenan su ma za su tashi da wannan farin, zai kasa gane su. Amma sai malamai suka ce a shi wannan hasken wata khususiyya ce ta iyawa cikin al'umman farko akwai masu arwalla, duk da ba a samu wani dalili da yake nuna haka ba, amma ta iyawa suna arwallan. Amma wannan hasken wani abu ne da aka keɓance wannan al'umma da shi, tunda sananne ne wannan al'umma tana da wasu keɓantattun al'amurra wanda sauran al'ummomi ba su da shi. Abu na biyu kuma, kowa ya yarda sauran al'ummomi suna yin sujuda, kowa ya yarda. Ga Maryamu Allah yana cewa ya Maryamu ibnati li rabbiki ko wasujudi warka iman raki. Maryam ba ta cikin wannan al'umma tamu, suna cikin bani Isra'ila, amma Allah ya ce tana yin sujuda. An gane, saboda haka akwai dalilai da suke nuna al'umman farko suna sujuda wa Allah, suna yi wa Allah sajada. To tunda mun yarda suna yi wa Allah sajada, to su kuma yaya wannan goshin nasu in sun tashi yana fari, to manzo Allah kaga ba zan iya tantance al'ummansa daga tsakanin sauran al'ummomi ba, saboda kowa yana da farin goshi. To sai malamai suka ce wannan kamar wani khususiyya ce ta wannan al'umma, su da wanda Allah zai ba su wannan darajar, su tashi fuskan suna haske, kafafuwan suna haske saboda sujuda da kuma arwalla da suke. Amma sauran al'umma ba za a ba su wannan falalan ba, ko da ko suna yin arwallan ko da ko suna yin sujuda. Ina wata fahimta. Wa yaqulu, kuma manzo Allah yana cewa idza arada Allahu fa rahmatan man arada min ahli an-nari, idan Allah ya nufin jinkan wanda ya nufin ya jikansa daga cikin yan wuta, amara Allahu al-mala'ika, sai Allah ya umurci mala'iku an yukhriju man ya'budu Allah, sai Allah ya umurci mala'iku su fitar da duk wanda yake bautar Allah daga cikin wuta. Fa yukhrijunahum, sai mala'ikun su fiddo da dukkan mutanen da suke bautar Allah daga cikin wuta. Wa ya'rifunahum bi asari sujud, to za su gano su ne ta hanyar gurbin sujuda. Anan ne za su gano wannan mai kadaita Allah ne, sabo ne ya kawo shi wuta, wannan ma mai ibada ne, sabo ne ya kawo shi wuta. Za su gane su tsinto su ta hanyar guraben mai sujuda da suke yi wa Allah. Sai manzo Allah ya ce wa harrama Allahu ta'ala an-nari an ta'kula asar sujud, Allah ya haramta ma wuta ta ci gurbin da ake ma Allah sujuda da shi. Ko da an sa mutun cikin wuta saboda yawan zunubinsa, duk wutan za ta kone ko ina a jikinsa, amma wurin nan da yake dorawa yana sujuda bai kone. Kuma da wannan ne mala'iku za su tantance shi a lokacin da za a hiddo shi daga cikin wuta. Kaga wannan ma yana nuna falalar sujuda. Maza Allah ya ce fa yukhrijuna minan nar, sai su fiddo daga cikin wuta, wato sai su fa yukhrijuna minan nari, sai su fiddo su daga cikin wuta, fa yukhrijuna minan nar, sai a hiddo su daga cikin wuta. Fa kullu bin adama ta'kuluhu an-naru illa asar sujud, kowane dan adam wuta takan cinye shi kurmus in banda gurbin arwalla, gurbin sujuda, in banda wurin da yake dorawa kasa yana yi ma Allah sujuda ne kadai, wuta ba ta kone. To wayannan hadisan suna nuna mana falalar sujuda. Za mu iya tsallaka wata gaba, matashiya ta gaba, as-sujudu 'alal ardi wal hasir, yin sujuda akan ƙasa da kuma tabarma. Bana ya halatta a yi sujuda a ƙasa, kuma ya halatta a yi sujuda akan tabarma. Mala ya ce wa kana yasjudu 'alal ardi kasiran, manzo Allah ya kasance yana yin sujuda a ƙasa a mafi yawan lokutansa. yayi dan ba kasa yace li'anna masjiduhu alaihi salam lam yakun mafrushan bil hasir, saboda masallacin manzon Allah ya kasance ba ai masa shimfida da tabarmi ba, wana hawihi da ire-iren su ba ai masa shimfida ba, kamar inda namu nan zaka samu a shimfida yake. Wa yadullu li hadha ahadithun kaseera, kuma akwai hadisi da yawa da suke nuni zuwa ga wannan, hadisi da yawa jiddan, wato hadisi masu yawa sosai. Minha daga cikin su alhadisul ladhi yaqibu hadha, hadisin da zai biyo bayan wannan wanda zamu karanta, wa hadisu abi sa'id, da kuma hadisin abu sa'id al-ati wanda zai zo nan gaba. Mala yace wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil harr, sahabban manzo Allah sun kasance suna yin sallah tare da shi a lokaci mai tsananin zafi, nan fi shiddatil harr yasa na kuma haka ne ba tare da ya ga abin nan ha na ya muku ya ko yau to masu irin wannan nawa su ne nasu fi shiddatil harr, a lokaci mai tsananin zafi to sahabbai su kan yi sallah tare da manzon Allah. Fa iza lam yastati ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ardi basata sawbahu fa sajada alayhi, idan ɗayan su ya kasance baya iya dora goshin sa ƙasa, ya tabbatar da goshin sa ƙasa da kyau saboda zafin rana, basata sawbahu sai ya shimfida rigarsa, fa sajada alaihi sai ya dora goshin sa akan rigar, dama su yawanci duka mayafi ne, sukan daura zani izar sannan su sa mayafi rida, to sai aka jawo harshen mayafin sai ya fadi ƙasa sai ka dora goshin ka, saboda in ka dora goshin ka ƙasa zafin rana ba zai bari ka samu nasuwa ba, ko ka kasa dora goshin yadda ya kamata kana yi kana daukewa, to sai su dora mayafin su sai su dora goshi, kina ya halatta a dora goshi akan wani abu wanda ba ƙasa ba, tunda gashi sahabbai na manzo sana suna yi. Wa kana yaqulu, kuma ya kasance yana cewa wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura, kuma an sanya min ƙasa gaba ɗayanta a gare ni da kuma al'ummata masjidan, a matsayin masallaci, wa tahuran, kuma an mayar min da ƙasar gaba ɗaya a matsayin abin tsarkakuwa, abinda mutum zai yi taimama da ita. Fa aina ma adrakat rajulan min ummati salah fa indahu masjidahu wa indahu masjiduhu wa indahu tahuru, mazala sai a duk inda sallah ta riski ɗaya daga cikin al'ummata, wani ɗaya daga cikin al'ummata, to fa indahu masjidu, a wurin sannan nan akwai masallacin sa, ma'ana wurin nan da sallan ta riske shi zai iya sallah a wannan wurin, kuma masallacin sa ne sabanin sauran al'ummomi wanda su ba a basu wannan damar ba, a duk inda kake dole sai ka je masallaci kai sallah duk inda kake, amma wannan al'umma sai Allah ya basu, in kana cikin jeji ko wata tafiya ta kama ka ba masallaci, ko ina sai ka share wuri kai sallah, in banda makabarta ko kuma ban daki ko wuri wanda yake mai kazanta ko wurin da raƙuma suke makwantar raƙuma, nan kadai ne turken raƙuma inda ake daure raƙuma, nan kadai ne shari'a ta hana a yi sallah, turken raƙuma, makabarta, ban daki ko wuri mai najasa. Na? Wuri mai najasa dai ya kunshi wannan, wuri mai najasa, amma wurin da raƙuma suke abin nan ba najasa bane, amma dai an hana, amma kalmar wuri mai najasa ta kunshi sauran duka, kana karatu ba ta tsawaita, in muka ce na jakai to zamu iya sa kuma na kaza, an fahimta, amma kalmar wuri mai najasa duk ta kwashe, tunda wurin da jaki ake daure shi wuri ne na najasa, dan kalmar ta kunshi wannan juji wuri ne na najasa, kalmar ta kunshi wannan duk wani abu ne na najasa kalmar, amma raƙumi ba najasa ba. Yayi birgima yana a wurin birgiman sa, bai hana kai sallah dan yayi birgima a wuri, bai hana masa, sai wurin da yake zubar da najasa bayan gidansa da bawalinsa da sauransu, amma dai yayi birgima wuri kan labar ce wurin da kyau kai sallah anan ba matsala, musamman in nan wurin yafi ko ina kyau sai ya saka sallah anan ba karmala. Wa indahu tahuruhu, kuma a duk inda sallah ta samu mutum akwai abin da zai yi tsarki a wurin, in ba yi da ruwa zai buji kasa ya taimama. Wa kana min qabli yu'adhibuna dhalika, mazala yace mutanen da suka wuce kafina ya kasance an tsananta musu a cikin wannan, su ba a ba su damar yin sallah sai masallaci, in kana gona dole in lokacin sallah ya kabaro gona ka tafi, in kana kasuwa dole duk inda sallah ta riske ka dole ka bar aikin ka sai masallaci, ba a ba su damar su yi sallah a ko ina ba sai a masallaci. haka ba a ba su damar yin taimama ba, a duk inda kake dole ne sai ka je ka samu ruwa kai kanki. In ma najisa ta taba ka, dole sai ka ta karkare wurin har sai fata ta tashi. In suturin ka ce najisa ta taba, sai ka kame wurin ka yanke. Wanki ruwa bai wanke bai tsarkake wannan. Kuma akan yi musu haka ne saboda taurin kansu. Aka yi musu, akan tsananta musu. A duk lokacin da suka yi wani abu na zalunci, sai Allah ya tsananta musu. Wa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Saboda zalunci su sai a haramta musu wani. In sun yi wani laifi sai a ce to, bara ai muku uku ba an haramta muku kaza. Wa alladhina hadu harramna kulla dhi zufr. Wa bil baqri wal ghanimi harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalata bi adhm. Zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun. Allah ta'ala ya nuna saboda zalincin su sai aka haramta musu abubuwa masu dadi, a haramta musu cin abu mai kitse ko kitse, duk wani kitse an haramta musu su ci, sai fa kitsen da nama yake dauke da shi, kitsen da yake zaratsai a cikin nama, ko kuma hanji, kitsen da yake tare da hanji, wannan an haramta musu, ko kuma kitsen da yake cikin kashi bargo, shi ma wannan, amma kitse irin wannan an haramta musu ci. Wannan kenan. Saboda haka su manzo Allah ya ce an tsananta musu, amma mu sai aka sassauta mana. Innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa bai'ihim. Sun kasance suna yin sallah a kana'is din su, wato church din su, wabi'ahum da kuma wurin ibadar su na Yahudawa. Kana'is na Kiristoci ne, biya na ainihin Yahudawa ne. Wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma. Kuma ya kasance su da dama manzo Allah yakan yi sujuda a cikin tabo da kuma ruwa. وقد وقع له ذلك في صبح ليله في صبح ليله 21 من رمضان حكن تا ابكو منزان الله صلى الله عليه وسلم ا دارن 21 na watan Ramadan wani watan Ramadan da yazo a ranar 21 ga wannan watan hina umtilati sama a lokacin da sama ta zubo ruwa wato akai ruwan sama mai tsanani wasala saqafin masjidi wato rufin masallacin wato ya bude ruwa suka zubo wa kana min jaridin nakhli alhali rufin masallacin ba wai wani rufi bane da aka yi shi da tal ko wani abu a kunnan dabine ne kawai aka sa abun nan gimshikai haka aka giggita katakin nan na dabine sana aka sa kunnan dabine aka rike sama saboda ba ruwan sama kamar arrit ne ba ruwan sama ake yi da yawa to wannan sai ya zamo an yi ruwa wannan sai aka yi ruwan da yawa to sai wato saboda wannan kunnan da bine baya iya tare ruwan to sai ruwan suka yi ta zubowa fa sajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wattin sai manzo Allah ya yi sujuda a cikin ruwa kuma a cikin tabo an gane qala abu sa'id al-khudri abu sa'id mai riwayar hadisi yace fa absartu ayna ya rasulullah ni da idona naga idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi asarul ma alhali akan goshin sa da kuma hancin sa ga alamun ruwa nan waqtini da kuma tabo manzon Allah ya dago goshin sa ga tabo nan da ruwa a goshin sa da hancin sa wannan me yake nuna mana tawali a lokacin da zaka kaskantar da kanka gaban Allah to baka kyamatar inda zaka abin nan matukar wurin ba najasa bane irin yan gaye din nan ka shigo riga mai kyau ka zo ka kalli a wuri baka son ka dora goshin ka kasa har ma mutum ya wani dunkule ga inda ya kamata ya miƙar da gadon bayan sa ya dora goshin sa sai ya dunkule wasu yake goshin sa ya hauta barma kar goshin sa ya taba kasa sai ya wani doro kaman bushiya yayi sujudan bata cika ba ana samun irin wannan go ko kuma kar ya sake tufafi sa su taba kasa ga manzo Allah yana sujuda cikin ruwa da tabo da kai da shi wa yafi tsafta wa yafi zama dan gaye tsakanin kai da manzo Allah duk gayunka manzo Allah yafi ka gayu kuma gashi ya kwanta cikin ruwa da tabo yana sujada saboda ruwan za su Allah ake wa sujada al'amarin wanda ake ganawa da shi yafi karfin wannan shegeyin riga sai tabo akai ta a wanki ba shi kenan ba ka fadi cikin tabo manzo Allah ya sujuda iyakaci ba tabo bane sai akai sai a wanki wannan shi ke nuna tawali'un mutum da kaskantar da kansa da fifita al'amarin ubangiji sa akan duk wani abu kar ka zama daga cikin Abdul Qamis kamar da wani hadisi manzo Allah ya faɗa fa isa Abdul Qamis fa isa Abdul Daf fa isa abdad dinar ya tabi bawan riga ya tabi bawan kudi ya tabi bawan gida ya tabi haka manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya masa mummuna adda wane ne bawan riga shi da wanda baya son yayi sajara saboda kai rigarsa ta karin guga sama ya takure ko kuma kar tabarmin akwai abin nan karfi abin nan ba laifi ka goge amma in hali ya kama to ka iya yin sajaran akwai akwai ya ta kama wanda shi ke nuna kaskantar da kan mutum da tawali'unsa ga Allah ko ba shi ke nuna kuma a faɗi cikin tabo kuma ayi ta sujuda ba sai in ta dauro in ta kama sa'iwa ana cikin sallah sai a sako ruwa maganan ta kama ke amma in akwai yanda za a yi a kawar da wannan kafin a fara sallah da sauransu sai a yi Allah ya gane da mu hadisin mu na ƙarshe yace wa kana sallallahu wa kana yusalli ala al-khumrati ko manzo Allah ya kasance yana yin sallah akan khumra wato wata karamar tabarma da ake yin ta da kunnan dabino yayi lamba kasa lamba ta biyar yace wal khumratu miqdaru ma yad'u ar-rajul alayhi wajhahu khumra shine gurgudan abinda mutum zai dora goshin sa akai fi sujudihi a cikin sujudarsa min hasirin aw nazi aw nasijati khaws hasir na tabarma ko kuma nasijatu khaws wato abinda aka saka shi da kunnan dabino nasij saka khaws shine kunnan dabino abinda aka saka da kunnan dabino tabarma kaba kenan to maza wato Allah yana kan dora goshin sa akan tabarma ko tabarma ko kuma tabarma ta kaba wa nahawuhu minan nabatat da ire-iren wannan na irin tabarmar da ake yin ta da sauran dangin ita tabarmar da ake yin ta wala yakunu khamratin illa fi hadha al-miqdar khumra ba ta kasancewa akwai wance khamra sai da irin wannan gurgudan daidai inda mutum zai dora goshin sa to shi ake kira khamra daidai inda mutum zai dora goshin sa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dora goshin sa akan tabarma ta kaba ahyanan a wani lokaci wa ala al-hasiri wani lokacin kuma akan kowace irin tabarma ahyanan a wani lokaci wa salla alaihi marratan wa qad suwadda min tuli ma lubisa fihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci yayi ta yin sallah akan wata tabarma ta kaba har sai da tabarman ta dafe ta yi baki saboda dadewar da yayi yana ibada yana sallah akan tabarma tabarma ce wanda ya rike ta yana sallah akan ta yau da gobe har sai da ta dafe ta yi baki saboda dadewar da yayi yana yin sallah akan wannan tabarma kuma yana dora goshin sa akan Albani ya yi lamba kasa yace Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi yace wa fil hadisi dalilun ala anna al-julusi ala shay'in ma huwa libsun lahu hadisin yana nuna mana ashe zaunawa akan wani abu ko menene kamar sashi ne kamar sutura ne dan kalmar libas da larabci da Hausa muna fassara ta da su abin da ka sa a cikin ka kamar sutura to sai yace wannan hadisin ya nuna tunda yace min tuli ma lubisa saboda dade wanda yayi akan tabarma ashe zama akan abu kamar sashi ne a jikin ka sai yace fa yadullu ala tahrimil julusi ala al-harir to wannan hadisin sai zai ne mana hujja akan haramcin zama akan tufafin alhariri karka ce to ai alhariri hana aka yi musa a jikinmu to ko ka shimfiɗa shi ka zauna an haramsa wannan hadisin hujja ne akan wannan yace li subutin nahyi an lubsihi saboda ya tabbata hani akan sanya alhariri fi sahihaini a cikin Bukhari da Muslim ga maza wa gairihi ma da wasu littafai wanda ba su ba bal warada fihi man nahyi sarih ala aljulusi alai an samu ma wato hani wanda ya fito sarari akan hana zama akan zani na alhariri ka shimfi da ka zauna akan sa sai yace fala taftara bi man abahahu min alkibar kar ka rudu da wanda ya halatta shi daga cikin manyan malamai dan akwai manyan malaman da suke ganin alhariri hana aka yi kasa a jikinka amma zaka iya shimfi da shi ka kwanta akan shi zaka iya kuma shimfi da shi ka zauna saboda su suka ce yayin ka ce libas shine sawa a jiki sai malai ya ce a'a kalmar libas ta kunshi sawa a jiki ta kunshi kuma shimfidawa a zauna wannan hadisin hujja ne saboda zaka amfani min tuli ma libisa saboda dadewar da yana zama kaga ba ka dade da yana sa shi a jiki a yana zama akan sai ka fanda kalmar libisa min tuli ma libisa saboda dadewar da yayi akan tabarma to wannan hadisin yana nuna bashe bai halatta ba a yi sallah akan alhariri ko a shimfida shi a kwanta ko a zauna wallahu a'lam anan zamu dakata saboda kudin lokaci sai mai neman karin bayani alhariri wani tufafi ne da ake saka su da wata tsutsa ce take fitar da wannan zaran wata tsuntsa ce renanta ake ita tsuntsa can yankin su India so so Pakistan su China kiwon ta suke ana ba ta ana shifka mata irin itacen da take so tana ci to tana ci wani itace sai ta yi wani sai tana gida wata kwamba haka wani gida sai tana shiga ciki daga baya kuma in ta yi rayuwarta cikin wannan gidan sai ta zamo mai sunansa abin da yake tashi sama alfarasha abin da yake tashi sama birbiro ko ko mai suna papillon mai sunan shi da Hausa
malam bibi
ha malam dini malam
malam
malam batata malam didi to shine wannan abin ga can mu birbiro bi kice masa birbiro sai da sunan to shi daga karshe shi take zama da tashi abin amma a lokacin da take tsutsa ta sai ta yi ta wannan sakar sai ta yi mai da shi kamar gida sai ta shige in ta dade cikin gidan sai ta juye sai ta koma wannan kwaron to a lokacin da ta yi sakar gidan wannan kwambar in aka ciro ta to ita ake amfani da ita a tattaro da yawa sai a sarrafa ta sai ta zama alhariri to tufafin yana da tsada sosai yana da tsada shine mafi kibar tufafi a duniya da muke ciki a yau to saboda tsadan sai da kibar sa sai aka haramta maza su sa domin shine tufafin yan aljanna wani ba su wani fiha harir subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi